لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna jinta da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'watul Irshad da aka yi sani da masallaci Ilmai Aya domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Bulughul Maram. Idan ba a manta ba, har yanzu muna a cikin kitabun Nikah, babi mai bayani akan hukunce-hukuncen aure. A cikin sa kuma muna a babul walima, ana babi mai bayani akan walima. Kafin mu ci gaba, akwai wani dan uwa wanda a yanzu lokacin da muke akan hanya, wanda shi ya kawo ne a masallaci, yake cewa akwai matsalar da muka dauko a jiya, yana son da Allah a yi da bayani akan ta. Ita ce matsala ta da muka kawo, idan aka gayyace ka sai ya kasance kuma ran da kake zuwa wajen karatu ne, sai na bada misalin karatun Bulughul Maram. Sai na ce a ba zan bada amsa ba, dan kada a ce ba ni so a yi shume ne. An gane ko? To shine yace yana so da Allah a yi da wannan bayani. To lallai wannan bayani na da kyau a ce an yi da shi. Da farko, kamar yanda muka ce, walima akwai lokacin da take zama dole ka halarta, akwai lokacin da ba ta zama dole ka halarta. Babu shakka akan cewa idan ya kasance halartar ka a wajen walima ba dole bane, to wannan ko tantama babu akan cewa ka zo a wajen neman ilimi shi ya himi, shi ya yi alkhairi. An gane ko? Wannan ko tantama babu. Amma a lokacin da ya kasance walima ta zamanto dole a gare ka, bayan wancan sharuɗan da muka zano na walima ta zamanto dole sun tabbata akan ka, to a wannan lokacin abin da ake so ka yi shi ne ka haɗa abubuwan nan guda biyu, ma'ana ka haɗa zuwa wajen karatu ko ka haɗa sauraron karatu da kuma walimar. Ta wace hanya shi ne? Sai ka je a wajen walimar karatun, tunda ana samun shi ta hanyar WhatsApp, kana iya rataratan shi, daga baya sai ka saurara. Idan ka saurara ko ai kamar ka zo kenan. Shi ne akwai ka'ida wajen malaman fiqhu suke cewa idraku ma yafutu min ghairi badl aula min idraku aula min idraki ma yafutu ila badl, idraku ma yafutu min ghairi badl aula min idraki ma yafutu ila badl. Abinda suke nihi a ma'anar wannan ka'idar kai tsaye shine riskar ibada wanda kana iya kai ta nan gaba, da kuma ibadar da baka iya kai ta idan ta wuce ta wuce ne. To abinda aka yi so ka yi ibadar da in ta wuce ta wuce ne, ma'ana ba za ka iya riskar ta ba, ka yi tanya so daga baya waccan da kake iya ka riske ta sai ka yi ta. Misali ya tabi maqal, misalin wannan ka'idar shi ne ka zo a masallaci sai ka isko ana kiran sallah. An gane da kyau ko? Idan mutum shigo a masallaci, me ake so ya yi? Tahiyatul masjid ko? Gaisuwar masallaci. Yanzu kuma in ana kiran sallah, me ake so mutum ya yi? Ya yi tartib ko ya maimaita abinda liman yake maimaitawa? Shi kiran sallah ibada ce wadda in ta wuce shikenan ta wuce, ma'ana da ladan ya kare kiran sallah shikenan wannan ibadar ta wuce ka. An gane ko? Amma ita kuma tahiyatul masjid, matukar baka zamna ba kana iya kai ne, kana iya kata shi kai ta, ko da ma ka zamna daga baya kana iya kata shi karam kata, kenan sai ka jira ka kare ibada ta maimaita kiran sallah, daga ba sai kai ne, daga ba sai kai wata ibada ta tahiyatul masjid, domin ita ibada ta kiran sallah ta futu min ghairi badl, idan ta wuce ba a iya ramka ta. Masa ana ganewa da kyau ba? Wannan shine kenan. Idan irin wannan ya haɗu, walima ta zamanto dole, to a wannan lokacin kana iya ka bar karatu ka je a wajen walimar, daga baya sai ka saurari karatu, domin ita walimar in ta tahi shikenan ta tahi, ba za ta ƙara komowa ba, kuma ibada ce wadda ta zamanto akan kawaje ba. wallahu ta'ala a'lam. In ba manta ba muna a hadisi na 1158 mala yace wa ar-rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, an karbo daga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, idan ijtama'a da'iyani, idan masu gayyata guda biyu suka hadu, fa ajib aqrabahuma baban, to ka karba ma wanda kohuwarsa tahi kusa gare ka, fa in sabaka ahaduhuma, idan dayansu ya riga dai, fa ajib alladhi sabaka, to ka karba ma wanda ya riga. Rawahu Abu Dawud da yato wannan hadisin, wa sanaduhu da'ifun, sai dai sanadinsa akwai rauni. Amma wannan hadisin bishawahid yartaqi ila darajati al-hasan li ghairihi, ma'ana wannan hadisi hasan ne li ghairihi, don an samu riwaya a cikin Bukhari wanda take kusa ga wannan hadisin, kenan wannan hadisin yuftaju bihi. Wannan hadisin wani daga cikin sahabban manzon Allah, wannan shi ake cewa al-ibhamu, shi suke cewa al-hadithul mubham. To akwai ka'ida a wajen malaman hadisi suke cewa me yake da suna al-jahalatu fi sahaba la tadurru, ma'ana rishin sanin sahabin da ya rawaito hadisi baya cutar da rishin karbar hadisan. Domin as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun athbat, domin sahabai gaba ɗayansu adillai ne. Kenan da mutum zai ce wani daga cikin sahabban manzon Allah ya ce kaza, an gane da kyau ko, to ba za a ce masa dole sai ya ga wannan sahabin ba. Amma da zai ce wani ya karbo daga sahabi Ali akan manzon Allah ya ce kaza, sai an ce wane wannan na wanda ya karbo daga Ali, a wajen malaman hadisi, an gane ko. To amma idan aka ce sahabi, ko ba a faɗi sunansa ba, an yarda da su domin dukkanin su adillai ne. Dai kenan daga cikin sahabban manzon Allah wani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan masu gayyata guda biyu suka haɗu, ma'ana suka gayyace mutum biyu suka gayyace ka, sai ya kasance makwabtanka ne, to sai ka karba ma wanda yafi kusa da kai, ma'ana wanda a wajen makwabtakar yafi kusa da kai, ma'ana gidansa yafi kusa da gidanka akan wancan, an gane ko. Idan kuma ya kasance akwai wanda ya riga wani, ma'ana wannan in gayyata tasu ta zo a lokaci guda ne, lokaci guda suka kama gayyata, to a wannan lokacin sai ka duba wanne ne yafi kusa da gidanka, makwabci mafi kusa, to shi zaka karba gayyatarsa, an gane ko. Domin Allah ma madaukakin sarki ya bambanta me yake da suna makwabta, yake cewa wal jari li junubi, an gane ko, da makwabci wanda yake na kusa, an gane da kyau ko. Wasu malamai suna fassara wannan da makwabci wanda yake da zumunta da kai, amma duka fassarorin suna ƙara ma me yake da suna ayar ma'anoni, yana iya kasance kusanci na gida, ko kuma kusanci na me yake da suna na dangantaka. Wal jari dil qurba wal jari junubi, to dil qurba kinnan shine kusanci na gida, ko kuma kusanci na dangantaka. To anan idan makwabta guda biyu suka gayyace ka a lokaci guda, mafi kusa da kai shi zaka karba ma, dan saboda yahi cancanta. Idan kuma ya kasance sun gayyace ka a lokuta mabambanta, wani ya riga wani, to a wannan lokacin sai ka koma ga waccan ka'ida da muka faɗi, al-fadlu lil asbaq, wanda yake shi ya riga shi yake da falala, ma'ana shi za a fara karba ma gayyatarsa. Ban san ko an gane wannan ka'ida da kyau ba, an gane da kyau. Jayyid, kenan mafi yawanci a wajen gayyata in dai har ta zo lokaci guda, ana lura da wanda ya riga. In kuma a lokaci guda suka yi gayyatar, a wannan lokacin kuma sai ka lura da wanda yahi kusanta da kai, wanda yahi zamantowa dan uwanka, ko wanda yahi makwabtaka da kai ta kud da kud. مالك وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال لك أبو جحيفة ألا يتدشيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظاء الله إرادة أمين ألا سكارة بتاء قريسة ياتي لا آكل متكئا بانا تي a me yake da suna adahi shine al-ittika bana ci adahi rawahu al-bukhari bukhari yaitu wannan hadisi wannan hadisi yana bayani daga cikin ladabi na cin abinci shine kada mutun ya dafa ko ya jingina ga wani abu duka ana ce mishi al-ittika ka jingina ga wani abu kana cin abinci an gane ko ko kuma ka dafa hannunka haka kana cin abinci ina daga cikin ladabin da ya kamata a koya ma yara ana cin abinci an ga suna dahawa sai a meke da suna a hana su yin wannan ci malamai suka ce yana daga cikin al-ittika shine duk zaman da mutun zai ya kasance in ya zauna haka zai yi dadin cin abinci da yawa an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman cin abincin sa kaman meke da suna ne iqa yanda ake wa zai nuna mana iqa yanda manzo Allah ke zaman cin abinci eh babu wanda ya irin wannan zaman yauwa jazakumullahu khairan hakan can irin zaman da ake tsakanin su yana guda biyu haka manzo Allah yake zama in zai ci abinci an gane ko hikimar kuma shine irin wancan zaman mutun yana saurin me gajiya an gane ko to shi kuma manzo Allah baya so in ya zauna ci abinci da yawa to shi yasa sai haka nan dan kada yimi dan kada ya ci abinci da yawa an gane da kyau ko wannan shine kenan manzo Allah yake cewa ma mala'a ibnu adam wi'an sharran min batnin dan adam bai taba cika wata salka mafi sharri da kai mi ba da ta kai ciki an gane ko wannan shine kenan kenan duk lokacin da mutai kasance yana yawan cika cikin sa to zaka kasance zaka ganshi da yawan kasala a wajen al'amari na duniya da ma al'amari na addini wanda kuma shine mafi hadari a takaice dai baya daga cikin ladabin cin abinci jinginawa da wani abu ko dahawa mali yace wa an umar ibn abi salama radiyallahu anhu qala daga umar bin abi salama Allah ya dade shi yace qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace mini ya gulam ya kai yaro sammi Allah ka ambaci sunan Allah kai bismillah wa kul bi yaminik kuma kace da damanka wa kul mimma yadika kuma kace abin da yake gabanka muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi abin da yake karantar da mu musamman a fannin tarbiyya shine yana da kyau mu rika cin abinci tare da ƴaƴan mu lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci ka rika ci ta a cin abinci tare da diyanka ko ba dan komai ba dan ka san gyara musu kuskuren da suke a wajen mi a wajen cin abinci domin darajar mutum tana zubewa tun a wajen cin abinci tun a wajen cin abinci ana iya gane darajarka da rashin darajarka wata rana an zo an kawo abinci ana ci sai daga ciki akwai wasu baki ƴan ƙauye to daga cikin su kuma akwai wani babban mutum daga cikin su daga cikin mutanen ƙauyen an kawo abinci manzo Allah ya ce bismillah aka sa hannuwa to shi sai ya sa hannu hagum an gane da kyau ko to sai manzo Allah ya ce masa ka ci da dama sai girman kai ya kama sa cin abincin ma sai an koya mini a ce mini in ci da dama an gane ko sai shedan ya raya masa ya nuna kawai ai shi haka baya iya ci da dama sai da hagu ya ce ya manzo Allah ba na iyawa ba na iya ci da dama sai da hagu sai manzo Allah ya ce masa lastata'ata to ba za ka ko taba iyawa ba an gane da kyau ko daga wannan lokacin wannan hannun nasa ya shanye bai kara daga hannunsa ba zuwa bakinsa ma'ana hannun bai kara aiki ba dan me dan rashin ladabi ga me ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin masifa ta rashin ladabi ga manzo Allah kenan to a duniya girman kai ya hana sa da karshe wannan hannun nasa ya shanye kenan yana daga cikin alama ta kamalar mutum a ganshi a wajen cin abinci ba goni ba zalama ba ya ɗebo can ya ɗebo can an gane da kyau ko to a koya ma yara a riƙa ci tare da su dan su koyi wannan ladabi na cin abinci مالكي وعن ابن عباس انكر قولك ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة من ثريد انزو مسا دا وتروبا كو وتقريا تسريد معنى تاوان ننغارين دا مكي بياني اتن بايا انغاني كو وان ننغارين دا سكي يدا ناما دا تكو وان دا اكي جيك اوابو سشي faƙala sai yace kulu min jawanibiha, ku ci a gehen abincin, ma'ana a gehen ƙwaryar, ku ci a gehen ƙwaryar, wala ta'kulu min wasatiha, kada ku ci a tsakiya, fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, domin albarka tana sabka a tsakiyar abincin. Rawahul arba'a, marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa, wa hadha lafzun nasa'i, wannan kuma lafazi ne na nasa'i, wa sanaduhu sahihun, sanadinsa kuma ingantacce ne. Wannan hadisi yana nuna daga cikin ladabi na cin abinci a ci a gehe, kada a ci a tsakiya, domin albarkar a tsakiya take, kenan ya aka cinye saman an cinye albarkar. Bayan wannan hatta ma a kallo, hatta a duniyance, hatta a zahiri, idan ka kalli abincin da aka ci tsakiyarsa da abincin da aka ci gehensa, wane yake kyawu? Wanda aka ci gehensa. Hatta a tsari wancan yahi, da za a baka, da za ka zaɓi wanda tsakan shi aka ci ba ami ba, wanda gehen shi aka ci ba ami ba, ba tsakansa ba. Wannan sai yake nuna muna me yake da suna shi, duk abin da kaga musulunci ya umurce mu, to za ka gani hatta a hankalce ma sai ya kasance abin shi ne daidai. Malai ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala, daga abu huraira Allah ya jaddashi ya ce, ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman qattu, wanzan Allah bai taba aibanta wani abinci ba ko so dai, kana idza ishtaha shay'an akalahu, ya kasance idan wani abu ya burge sa yana cin sa, wa in karihahu tarakahu, idan ya kyamace sa yana barin sa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisi yana nuna muna baya daga cikin ladabi na cin abinci ka ci abinci ka aibanta sa, ko kuma kana cin abinci kana aibanta sa, baya daga cikin ladabi na abinci, in kai haka ka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ko matarka ce, an gane ko? Sai dai in tura ta kai ta kai bango, kullun sai an cika maka gishiri, kullun sai an cika maka gishiri, kana kwana da yunwa, ai dole kai magana ko? Ad-daruratu tubihul mahzurat, ko darura ta kama kullun tanka ake samu, kullun tanka yawa yake, kun baka san tanka, daga ce da Allah a rage tankan nan, ni kullun hakuri ne nake yi. Wannan tura ta kai bango kenan, sai ai bayani, wannan shine kenan. Akwai abin da ake cewa al-ma'arid, ma'ana abin da kaman baka hito zahiri ka gai ba, amma yana nuna akwai matsala ga abincin, an gane ko? Zan iya bada misali da kaina, wata ran an yi mini abinci, akwai wani abinci da nake so sosai, shine me yake da suna kaman awarar kwai. To wata ran ta yi wannan awarar, sai ta kawo, ta san da in aka kawo mini ita gaba ɗaya nake share ta, ina cin ta ɗaɗai, na ci ɗaya biyu da jakar dai da wani haure na ida ta uku, sai na bari. Ita ce mini, ah, me yasa yau iho kun ci abinci? Na ce, eh, haka ne, a ya ishe ni, da ya ishe ni. Na ce, aha, to ba matsala. Yanzu ta ɗauka ta ta yi, sai ta ɗauka ɗauki guda ta sa baki. Ta ce, haba, ba ku ce mini gishiri ya yi yawa. An gane ko? Sai na ce, a to alhamdulillah, tun da kin gane da kan gishiri kenan, haka da ba nake so. Kun gani, ban aibanta ba ko? Amma kuma an gane. To wannan shi ne kenan, to haka ake so. Wannan kuma zai sa ta ji daɗi, wannan zai yi tasiri a kan ta yadda kai magana. Da so da yawa kai magana, za a ce ka wulaƙanta abincin ne, ko kuma ka wulaƙanta ta da abin da ya kama da haka. Kenan dai, abinci in baka ci ka bari, in bai daɗi ba bari. In wake ya yi cikin kishiya, gobi suke cewa cikin shegiya ko? Ko mene ne ma suke cewa? Kada a zo a yi ta faɗi, wannan duka bai dace ba. Baya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san wataran kuma ai an hadu a fada sai a hankali. Wanga yace kaza, wanga yace kaza. Jayyid. Wa an Jabir radiyallahu anhu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Daga Jabir Allah ya jaddashi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la ta'kulu bishimali. Kada ku ci da hagun, da hannun hagun, fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimali. Domin shaytan yana ci da hannun hagun. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisin. Kenan ci da hannun hagun kamanceceniya ne da wa? Kamanceceniya ne da shaitan. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Domin shaitan shi ma yana da zuriya, yana da mutane. Kenan in kai haka kai kamanceceniya da su. Kuma ku ba dan kamanceceniya da shaitan ba, al'adance hannun hagun shine hannun da ake wanki kazanta da shi kinan ya dace a ce an bambanta shi da wanda za a cin abinci da shi wa an abi qatada radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala daga abu qatada manzo Allah ya ce idza shariba ahadukum idan dayanku zai sha ruwa ko yana shan ruwa duka ana iya fassara shi da haka fala yatanaffas fil ina'i to kada yayi sheda a cikin ƙwaryar ma'ana a cikin kwanon da yake shan ruwa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa li abi daud akwai kuma riwaya ta abi daud an ibn abbas daga ibn abbas shi kuma nahwuhu makamancin sa wa zada sai dai a riwayar ta abu daud ya kara aw yunfakha fihi ko kuma ayi busa a ciki an gane ko kinan annafu shine busa annafasu shi kuma shine me shine sheda kinan shine bambancin su kinan karin da aka samu na Abu Dawud kun ga yayi amfani wa sahahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya inganta shi kinan a takeice dai daga cikin ladabi na shan ruwa ko abun sha mutum kada yayi sheda in zai sheda ya jaye aka kuma kada ya busa dukkanin wannan an yi sa ne dan saboda idan akwai wata cuta a cikin bakinka in ka busa ko kai sheda takan iya taikontaminan ruwan ma'ana ka sama mutane wannan cutan ta dalilin wannan baya kore hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa wa la tira ma'ana babu wanda yake sai dallafa ma wani ciwo an gane da kyau ko wannan hadisin ba yana kore wancan ba yana kore wannan bayanin bane asali ma akwai wani hadisi da manzo Allah yake cewa farri minal majzumi firaraka minal asadi ka tsere ma wanda yake da cutar kuturta kamar yadda zaka tsere ma meke zaki cutar kuturta cuta ce wadda ana iya daukar ta to manzo Allah yace in ka ga mai wannan cutar ka gode sa dan kada ya dallafa maka ita a wannan hadisin kun ga a zahiri sun ci karo da juna can an ce ba wanda zai dallafa ba wannan kuma an ce ka ga mai cuta ka zaka mi ka goje sa malamai suka ce abinda manzo Allah yake nihi a da yace ba wanda yake dallafa ma wani ciwo a ma'ana babu wanda yake dallafa ma wani ciwo in ba da yardarwa ba in ba da yardar Allah ba wa ma tasha'una illa an insha Allah kinan ba ana kore gaba daya dallafa bane a ana kore gaba daya dallafa ra a ce da son ka dallafa ma mutum wani ba ta da son Allah ba kinan sai in Allah ya so sannan abun zai me sannan abun zai tabbata da a ce wani yana dallafa ma wani ciwo ba tare da yardar Allah ba da mutanen Afirka wanda suke saura kadan ne ba irin cutar da turawa musu kulla suka turo muna ba amma mutum canye kuma a zamna lahiya an gane da kyau ko akwai wani mushammu da yayi muna wata madda a jami'a da ake ce ma taqniyatul ma'lumat to mutum ne mai ban dariya a cana yayi karatu yake cewa yace tun lokacin da turawa suka ƙara hudda tamaha game da kowanne irin microbe na cutar da 'yan Afirka tunda suka ga wata bidiyo ta wasu yara 'yan Afirka masu iyo masu wanka a cikin kwata an gane ko kwata dai wadda ta kashi da komi ana sawa a ciki suna iyo su yi wanka su hito su koma a can a tai a bakin doniya kuma a yi wanka a hito a koma kun ba su ɗaya ba su yi ba suna wannan kuma yaran nan su kwashe lahiya lau an gane ko suka ce to wannan ba kowace irin microbe bace za ta cutar da shi haka kuma da lokacin da Ebola ta shigo an gane ko ta zo a Afirka aka kwashe lahiya lau amma wa ta cutarwa su ta cutarwa an gane ko amma a Afirka da ta zo asali ma mu ƙarya ce ma mafi yawanci ƙarya ce kawai don saboda su samu dan taimakon nan na majalisar ɗinkin duniya da yake da suna bangaren taimako na Ebola ke ba Ebola ba wanga corona nake so yace wannan shine kenan yayi ta bayani akan wannan abubuwan kenan dai a takaice dai a musulunci akwai abin da ake cewa al-akhdhu bil asbab shine riko da sababi idan ka ga mai cuta kaza ka san daukar ta ake yi to baya daga cikin tawakkali ka rungume sa sai in babu yanda aka iya mala yace babul qasmi nan muka zo kashin babi nan mai bayani akan walima an kawo ladabin cin abinci ne don saboda walima dama ai an zo don me ake zuwa dan a ci abinci wannan ho shine walima fa kusan da walima fa abincin ne ake zuwa ba abinda aka saba wai wanda an kara ci abinci mutane sun wani ci a to ka gane sun ci sun tahiyar su to dama me ya kawo su an gane ko abincin dama shine walima akwai wani karin magana wai da suke yi wannan karin magana naji shi a ɗaya daga cikin garuruwan mu suke cewa me yake da suna hira bayan ci sai gumi tahiya kuma rashin kunya ba sai kun gane da kyau ba in aka kawo abinci na walima aka ci duk wanda ya zamna to sai gumi ne za a yi tai shi kuma duk wanda ana ƙara ci ya tashi ya buga moto ko ya sha takalmin shi ya tafi to yayi rashin kunya an gane ko kenan mutum bai ma san me zai yi ba to sai nace ai kun maka yi rashin kunya da kai sai gumi dan shi sai gumi in kai haƙin waye zaka ci haƙin mutane sai gumi shine me shine cin nama mutane da zagin mutane da gigara to amma rashin kunya ha takan iya a gare shi ne yake rashin kunya amma a wajen Allah ha ba rashin kunya bane ina a takaice dai wannan ba al'ada bace mummuna da an ci abinci da ma shi ake fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nitina li hadis ko da yake wannan ayat ta shahi in gayyata ta gida ce an gaya da ku in a cikin gidan mutum ne gayyato ku tare da iyalin shi to in an ci a tashi a watsi to amma hatta wannan tana iya shiga a ciki to mishi angon da ya gayyace ku taka iwa yana so in kun watsi ya samu ya shiga lungu ya ta hira shi da amaryarsa to ku kuma kun hana shi hira an gaya da kyau ko to wannan shine a takaice dai alkhairi shine an kara ci abinci to ka mu hanya ka tahiyar ka ka san in ciki yace ka kuma an gane ko wace irin hira tahowa za ta yi babul qasmi babu mai bayani akan rabo me ake nihi da rabo anan shine rabon kwanciya tsakanin ma'aurata an gane ko shine ma'anar alqasm anan kin babu mai bayani akan rabo na kwanciya ko kwanaki a tsakanin ma'aurata an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya dada ita ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqsimu manzo Allah ya kasance yana yin rabo a tsakanin matayansa fa ya'dilu sai yayi adalci wa yaqulu bayan kuma yayi wannan sai yace Allahumma hadha qasmi ya Allah wannan rabo na ne fi ma amliku a cikin abun da na mallaka fala talumni kada ka zarge ni fi ma tamliku a cikin abun da kai kake mallaka wala amliku ni bana mallakar sa rawahu al-arba'a marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa wa sahih ibn majah ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imam al-hakim walakin rajaha at-tirmidhi isalahu sai imam at-tirmidhi yana gani me yake da suna hadisi ne mursal a ƙarshe wannan hadisi akwai malaman da suke ganin hasan ne Aisha take ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda yake kokarin yin adalci a tsakanin mi a tsakanin matayansa tare da cewa a can bayan mun yi bayani akan cewa adalci a tsakanin matayen manzo Allah shi a gare su Allah ya dauke masa yana iya yin abin da yake so turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka kana iya ka me yake da suna kahihi ta wannan akan wannan ka gabatar da wannan akan wannan babu lahi akan ka kana da wannan damar amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi aiki da wannan rahusar da Allah ya basa ba sai yana kokarin yin adalci a tsakanin matayansa kun bayan yayi adalci sai ya ce ya Allah wannan shine abin da nake mallaka na adalci wannan hadisi babba abin da yake nuna mana shine adalci kala biyu ne an gane da kyau ko akwai al-adlu zahiri akwai al-adlu batini akwai adalci na zahiri akwai adalci na batini na koyi adalci na zahiri shine wanda kowa ya gani ya san da wannan ba ai adalci ba adalci na koyi shi kuma wannan shine wanda babu wanda yake iya sani sai in ba kai ba ko in ba kai ba sai Allah an gane ko shine abin da ya shafi zuciya ma'ana matayanka ba ta yiwuwa a ce maka dole sai ka so su kowace daidai wa daida wannan yana yiwuwa bai yiwuwa domin abu ne wanda yake a cikin me a cikin zuciya shine abin da manzo Allah yake ni fala talumni fima tamliku wala amlik kada ka zarge ni a cikin abin da kai ke mallakar sani ban mallake sa ba, shine zuciya. An gane miki ko? Wannan shine kenan. Kenan adalci dangane da abin da ya shahi soyayya tsakanin matayi, wannan an dauke maka shi. Domin ita zuciya an gina ta akan me? Akan wanda yake kyautata mishi tana son shi. Wanda yake ba ta son shi, ba ya kyautata mata, ba ta son shi. To matayinka dole ko sai ka samu wannan ta kyautata maka akan wancan. Yanzu dole mai kyautata maka za ka yi son ta. Haka kuma a wajen kwanciya baya daga cikin adalci a ce dole in ka shiga ɗakin waccan sai ka kwanta da ita kamar yadda in ka shiga ɗakin waccan kana kwanta da ita, domin tana iya ita wannan tana wani kisisi na, an gane ko? Tana makiya in ka shigo, to kai kuma sai ka abunga. To ita kuma waccan babu ruwanta da kayanta na gwadala, ma'ana na abinci da su take zakuwa ta kwanta, to ka gani shi kuma shiru ne wannan. An gane ko? Tuzure ba su gane wannan karatun. Zai wannan shine kenan. Haka kuma adalci a wajen hira, wannan ta iya jan hankalin ka kai tai mata hira, wannan kuma bata iya jan hankali ba. Akwai wanda kwaba ma ke gare ta da an fara hira shi kenan, sai ta bata ma rai. To an bata ma rai ina hira? Sai ta ga in kana gidan waccan kwana dare ake ana hira, amma in ka zo gidan ta shiru mai yawa ba daga gare ka bane, daga wane ne? Daga ita ne. Kenan irin wannan duka adalci ne wanda kai baka iya shi, domin abu ne wanda yake ba a zahiri yake ba, tahuwa ne yake yi. Amma adalci na kudin kayan miya, adalci na kudin na kayan sawa, adalci na wurin zama, wannan abu ne wanda yake zahiri ana iya gane shi, ta wurin wannan dole sai ka yi shi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, daga manzo Allah ya ce, man kanat lahum ra'atani, duk wanda ya kasance yana da mata biyu, famala ila ihdahuma, sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, ja'a yawmal qiyamati, zai zo a ranar tashin alqiyama, wa shiqquhu ma'ilun, alhali ɓaran jikinsa yana shanyayye. Rawahu Ahmad ya rawaito wannan hadisin, wal arba'a, da marawita hadisan nan guda huɗu, wa sanaduhu sahihun, sanadinsa ingantacce ne. Kina wannan hadisin uwa yana nuna mana hadarin rishin adalci a tsakanin mataye. Daga cikin alamar da zaka gane mara adalci tsakanin matayensa shine wanda zai tashi da shanyayyen jiki, ma'ana bangaren jikinsa yana aiki, bangaren jiki guda baya aiki. An gane da kyau ko? Allah yake cewa fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqa, ana kada ku karkata gaba ɗayan karkata ga wata mace, ku bar gudar ita kamar ratayya, kamar ƴar aiki a cikin gida. Wannan shine kenan. Amma wannan ana bayanin adalci na mi? Na zahiri ko? Ba adalci na batini ba kenan. Allah ka ba mu ikon yin adalci. Wa an Anas qala, daga Anas ya ce, minas sunnah, yana daga cikin sunna, idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra, idan mutum ya auri budurwa, ala sayyib, akan bazawara. An gane da kyau ko? Ma'anan nan kamar an dai kashi dai ne, amma ba ana nuhin akan bazawara kamar yadda muka saba, domin wadda kake aure da ita ko an ce bazawara ce ko ba ce bazawara ce ba, domin mace da an kawar mata da budurcinta shikenan, ba me yake da suna ta huta daga zama mai budurwa. Kinan ba ana nuhin ba wadda kake aure da ita, ita bazawara ka auro ta, a'a, ko budurwa ka auro ta, ba dai an shiga ba, to shikenan yanzu ta huta daga zaman me, daga zaman budurwa, shine abin da ake nufi. Yana daga cikin sunna idan mutum ya auri budurwa akan matar da yake aure da ita, aqama indaha sab'an, zai tsaya a wajenta kwana bakwai, thumma kasama, sannan zai ya raba kwanaki. Wa idza tazawwaja sayyiba, idan kuma ya auri bazawara, aqama indaha thalathan, zai tsayu a wajenta kwana uku, thumma qasama, sannan sai ya raba. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin, wal lafzu lil Bukhari, lafazin Bukhari ne. Wa an Ummi Salamah radiyallahu anha, daga Ummu Salama Allah ya yarda ita, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, lallai manzo Allah, lamma tazawwajaha, lokacin da ya aure ta, aqama indaha thalathan, ya tsayu a wurinta kwana uku, ma'ana ya tsaya kwana uku a wurinta. Wa qala, sai ce, innahu laysa biki ala ahliki hawalun, babu laihi a kaina, an gane ku, haka ake fassara wannan jumlar, ba a yi mata tarjama harfiya, sai dai tarjama ma'anawiya. Kenan babu wani laihi a kaina fa, in shi'ti in kina so sabba'atu laki, zan yi miki kwana bakwai, wa in sabba'atu laki, idan kuma na miki kwana bakwai, sabba'atu linisa'i, su ma sauran mata na sai na musu kwana bakwai. Rawahu Muslim ya rawaito wannan hadisi. Riwaya ta farko, maganar Anas ce, yace minas sunna, yana daga cikin sunna, sunnar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku rike wannan ka'idar, malaman hadisi suke cewa qaulus sahabi minas sunna lahu hukmur raf'i, fadin sahabi yana daga cikin sunna, yana nufin kawar manzon Allah ne ya fadi, ma'ana yana da hukuncin marfu'i, al marfu'u hukman kenan. Qaulus sahabi minas sunna lahu hukmur raf'i, an gane dake ko jayyid kenan. Anan kuma da aka ce sunna, ba ana nuhin ba abunda ba wajibi ba, domin lafazi na sunna akwai lokacin da yake zuwa da ma'ana ta tafarki, ma'ana ne daga cikin tafarkin manzon Allah, ba sunna ba kamar yadda muka sani a fiqhu. Kun san sunna a fiqhu shine abunda yake ba mi ba, ba wajibi ba ko, ana baka lada in kai, ba za a baka zunubi ba in ka bari, an gane dake ko. To amma nan sunna ana nuni yana daga cikin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka auri budurwa kai kwana bakwai a wurinta, sannan ka raba kwanaki, in ka auri bazawara kai kwana nawa, kai kwana uku, an gane dake ko. Wannan dole ne shi kenan, wannan sunna da ta zo ba tana nuni sunna ba ta istilahi na malumin fiqhu, ana ganewa da kyau jayyid. Aha, to sai riwaya ta biyu, Ummu Salama, na san ai kun san tarihin Ummu Salama ko, Ummu Salama tarihin ta akwai al'ajabi sosai, akwai birgewa a ciki, wanda na mun sha ba da wannan labarin a wasu hadisi da muka biyo nata. To al'ahammu dai anan, bayan mishin ta ya rasu, an gane ko, ta shiga cikin tashin hankali, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata, yana ɗaibe mata kewa, yana cewa ki zan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi ma akhadha, ba wannan ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ki fadi wannan domin duk wanda ya fadi wannan addu'ar, in musiba ta same sa, to Allah zai canza masa abun da yake zama alkhairi. A wannan lokacin sai Ummu Salama tace, kai anya ko ana zamu miji da yake Abu Salama alkhairi, an gane ko. Kace to amma tun da manzon Allah ne yace bari mu fadi, an gane dake ko. To da karshe ai ta gani, ta gani a aikace, bayan ta kare waye ne mai aurenta, mai gida ko uga kwata-kwata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kuma kada jin dadin alkhairin, shi dadin mata ji shi tun a ran farko, an auro ta an yi kwana uku, manzo Allah yace to yanzu fa zan koma kuma dakin guda, tace kai a kwana uku shikenan, gaskiya ne musu ishe ne, ba a kara mini, tun yanzu ta ga fassara ko ba ta ga fassara ba. To shine sai manzo Allah yace masa, in kina so zan yi kwana bakwai, amma in da miki kwana bakwai kuma sai kusan wata guda, sai kusan wata biyu bi shigan ne ba, don mata bakwai ke gare ni, don su duka mata tara ke gare ni, su duka su ma sai na musu kwana nawa, bakwai sai na rama musu abun da nake a wannan lokacin, ta to kenan yanzu a bari a kai a kewayo. Wannan shine kenan yayi alhamdulillah, shine ladabi na aure, in ka aure budurwa kai kwana bakwai, an gane dake ko, a daibe mata kewa, yaso ita kun bazawara ita dama ta saba sai a mata kwana uku, wacin bata saba ba wannan ta saba, an gane dake ko jayyid. مالك وعن عائشة رضي الله عنها دقا إن شاء الله يدد أن سودة بنت زمعة للي سودة الزمعة وهبت يومها لعائشة تابان كوانا تقا عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كم زاء الله يا كسنتي يقسم لعائشة ينربا واقا عائشة يومها كوانا وَيَوْمَ سَوْدَ دَقَانًا سَوْدَ. متفق عليه بخاري ومسلم سكر يوتو وانا حديث سودة تنا دقا تكيما تا يمن زان الله صلى الله عليه وسلم دا يا أورا كامي هجرة انقاني كو اتاتي ما تا يمن زان الله تبيو اكان انت دا خديجة كينا باين خديجة تارسو sai aka shawarta wa manzo Allah ga sauda ya aure ta an gane da kiku Aisha ita ce ta nawa ita ce ta uku ko malaman da suke cewa Aisha ita ce ta biyu abin da ya saba ai saurin ka ta badan saboda kun san yadda ta kasance da aka daura shi tana da shekara nawa shidda sai da tara aka kawo ta a gidanta wannan yasa sauda ta ne ta riga ta al'ahammu dai sauda ita ce ta biyu an gane ko to ko da manzo Allah ya aure ta ita dama ita ma shekarun ta sun tafi an gane da kyau ko kenan latti zuwa ce to da karshe karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta lura da bata ba manzo Allah haƙƙin sa mana manzo Allah bai jin dadin zama wajen ta dan saboda ta tsufa miji kuma al'ada yana son me yana son hidima ko to shine sai kaga mai ke da suna taba Aisha ranar ta ma'ana ranar kwanciyar ta sai taba tabawa taba Aisha ta yi wannan ne dan ta ƙara kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tana tsoron manzo Allah ma ya rabu da ita duk da manzo Allah bai nuna mata haka ba tana tsoron dai manzo Allah ya rabu da ita dan ba ta iya yi mishi yanda ya kamata dan saboda tsufa wannan ma yana daga cikin dalilin sabkar wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ان gaye da kiko to wannan shine kenan kenan sauda sai ta ba kwananta ta ba Aisha kwananta kuma tayi haka ne da hikima hikimar me dan ta san matayen manzon Allah ba ba wanda manzon Allah ya son zama gidanta ko dakin ta kamar wa kamar Aisha sai ta ba manzon Allah tace manzon Allah kwanana na ba Aisha shi to shine manzo Allah yana kwana biyu dakin Aisha sannan sai yaje a sauran dakunan yayi kwana nawa kwana guda guda na Aisha game da haƙƙin waye game da haƙƙin sauda wannan hadisi dalili ne akan wannan ka'idar ku rike wannan ka'idar tana da muhimmanci sosai li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan an ga yake ku li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan mai haƙi yana da damar ya yahi haƙƙin sa gaba ɗaya ko wani kaso daga cikin sa an gane da kiko wannan shine kenan akwai misalai da yawa a cikin wannan misali zamu iya bada misalin wani aure da Laraba suke yi musamman a wajen Saudiya da ake ce ma nikahul khamis auren alhamis yani auren alhamis yake shine zaka aure mace da sharadin ba za ka zo gidanta ba sai ran alhamis in ka zo alhamis juma'a shikenan ka tattara ina ka koma gidan uwar gida an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan auren ya halatta ko bai halatta ya halatta dan saboda me dan matar ita ta me ita ta yarda ta bar haƙƙinta domin haƙƙinta shine dole a raba daidai wa daidai ko da ko ita ce karama an gane da kyau ko mafi yawanci wanda suke wannan su ne ma'aikata yana aiki a gari kaza kun ba garin nan yake da zama ba an gane ko sai wata mata a waccan garin yayi wata mata a wancan garin da yake son zama sai inda yake aiki sai ya kai uwar gida can kuma inda yake son zama sai ya samu wata ya aure ta lokacin da yake aiki yana gidan waccan weekend yana gidan wa yana gidan waccan wannan auren mu ma a wajen shi ana yin shi shi muke ce ma auren dogara sanda suke ce mishi ko mene dangane sanda dangane gora to duka a Hausance dai dangane gora ko dangane sanda shi kuma wannan auren mafi yanci mu a wajen mu muna yi fassara ta da auren tungwahi akwai ta kasuwa a wajen mu da ake ce ma kasuwar tungwahi ranar samiri take ci an gane da kyau ko to mafi yanci ƴan ƙauyuka in suka zo tunda tungwahi da madawa kusa suke da juna ku za a ma cewa duk gari guda ne to nan ne birni to ƴan ƙauyuka suna zakuwa cin kasuwa in suka zo cin kasuwa akwai wanda ƙauyen su ne sai yake to sai sun kwana sannan sai su yi me sannan a wani sahiki alhamis lahadi sai su ta ina sai su ta gidansu sai su ta garin su ta ƙauyen su ko kuma sai litinin lendi su ta ƙauyen su to sai su profite da wannan ƴan kwanakin da suke na cin kasuwa sai su auri wata latti zuwa a nan gari in sun zo kwana bin nan na samedi samedi diman shi sai a yi su a gidan wannan matar ɗaya birni an gane da kyau ko amma mafi yawanci abin da lura ɗan birnin nan su da ƙarshe suke mallake ma mazan, don wannan na ganshi a wata makwabciyar mu, wata lattizuwa makwabciyar mu, sai kasance yanzu wancan ta gida ta ku ga inda take girmama wannan ta birni. To da yake da ita ma ta birnin ta kasance mace ce mai tana da manyan iya a masu aiki, kun bayan wannan mace ce mai son mutane. To sai kasance ɗan ƙauyen matan nashi na can suna zakkuwa gidanta sun maida ta kaman ma wata uwarsu, wannan shine kenan. Ana dai wannan irin auren ya halatta kamin kai aure mace ta ce ta yarda da sharadi guda ta sharadi kaza ta zubda shi. Akwai auren da ma mace ta za ta ciyar da kanta in dai har ta yarda, babu laifi li sahibil haqqi an yatanazal an haqqihi kullan aw ba'd. An gane ko? In kuka rike wannan kaidar za ku iya amfani da ita a wurare masu yawa, wannan shine kenan. Wa an urwa ta qala, daga urwa yace qalat aisha, to aisha ta ce yabna ukhti, ya kai dan uwana, ya kai dan yar uwata, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yar uwarta tana nuhin wa asma, an gane ko? Asma ita ce yar aisha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi, baya fifita sashen mu akan sashe a wajen rabon kwana, shine min muksihi indana, a wajen jimawarsa a wajen mu. Kina ya kasance baya fifita sashen mu akan sashe a wajen jimawarsa wajen mu, in ya shigo a wajen mu yanda yake jimawa baya fifita wani akan wani. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an, kuma ya kasance babu wata rana in ba kadan ba face yana kewayawa a kan mu gaba daya. Fayadunu min kulli imra'atin min ghairi masisin, sai ya kusanta zuwa ga kowace mace ba tare da ya shahita, mana ba tare da ya sadu da ita ba. Hatta yabluga allati huwa yawmuha, har sai ya kai ga wadda a ranar ta ce ran nan, ma'ana meke da suna aikin ta ne ran nan. Fayabitu indaha, sai ya kwana a wurinta. رواه احمد احمد رويت وسو ابو داود ابو داود واللفظ له لفظي ناسني وصححه الحاكم امام الحاكم انغنتاسا. wannan hadisi abin da yake nunawa manzo Allah ya kasance yana da mata guda nawa a lokaci guda, mata guda tara kowace da dakin ta. To Aisha tace bayan la'asar manzo Allah ya kasance yana shiga dakin kowace ya gaida ta, idan ya shiga dakin kowace sai ya zo daki gidan da yake a wannan lokacin, sai ya tsaya, an gane ku, sai ya tsaya a gidanta kenan. Misali in gidan Aisha ne, sai ya shiga duka sauran gidan matayen bayan la'asar ya gaida su, ya ji yadda halin su yake, sannan sai ya iso gidan wadda zai kwana, an gane ku kenan. Kwanciyar tana farawa bayan me? Bayan la'asar kenan. Abincin dare a nan zai ci sa a gidan wanda yake a gidanta. Wannan kini na nuna ashe in kana da mataye da yawa ba don wai an ce ranar wagga bace shi ke nuna ba za ka je gidan waccan ba, a'a yana da kyau ka je kullun gidan kowace ka je a halin da yake, ko da ku ba ranar kwanciyar ta bace, an gane da kyau ko? Wannan shine wani muslimin a riwayata Imam Muslim an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla al-asr, manzo Allah ya kasance idan ya sallaci al-asr dara ala nisa'ihi, yana kicewa yawa akan matayansa, thumma yadnu minhunna, sannan sai kusanta a gare su. Al-hadith, sai ta ambaci sauran hadisi kenan. Wannan riwaya ce ta Muslim, waccan kuma riwaya ce ta meke da suna Al-Hakim da Abu Dawud. Malai ce wa Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya yarda ita, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi, manzo Allah ya kasance yana tambaya a cikin rishin lahiyarsa, alladhi mata fihi, wanda ya mutu a cikinsa, aina ana gadan, ina nake gobe, yuridu yawma Aisha, yana nuhin ma'ana ranar Aisha, ma'ana kamar ya matsu a ce ranar Aisha ta yi. Fa adina lahu azwajuhu, sai matayensa suka masa izini ya kunu haitu sha'a, ya kasance inda ya so. Fa kana fi baiti Aisha, sai kasance a ɗakin Aisha. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wannan hadisin ya nuna me yake da suna falala daga cikin falaloli na Aisha. Wanzu Allah ya kasance lokacin da baya da lahiya, rashin lahiyarsa na mutuwa, kullum sai ta tambaya ina nake yau, duk da ya san gobe ɗakin wace ne, sai ya ce ina nake yau. Ya matsu a ce ranar Aisha ta zo don ya kwana gidan Aisha, an gane da kyau ku? to shine da yake matayen nasa masu tsarkin zuciya ne da suka ga haka sai suka ce ya manzon Allah mun baka dama ka zamna inda kake so dakin Aisha kin sai suka yahe ni suka yahe kwanciyar suka bar mawa suka bar ma Aisha dan su faranta mawa rai dan su faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in irin wannan matan ne na zamani fa ai ina ji sai dai ka mutu ko to wannan shine kenan wannan shine kenan wannan shine kenan wannan yana nuna muna me yake da suna har yanzu wannan ka'idar da muka fadi li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan kun ga sun yahe haƙƙin su wannan shine kenan amma dangane da abin da shahi yahe haƙƙin kwanciya ko rana malamai suka ce mace tana da dama ta komo kuma akan haƙƙin ta duk lokacin da ta so take na yahe maka zamna gidan wance kai ta zama can an gane ko kai wata dai kai wata biyu sai da ce to shikenan yanzu ka ko ka sabka an gane ko ba za ka ce ba a kai kuma ai baka sabka ba a ai haƙƙin ta ne yanzu kuma ta komo ta ce a bata haƙƙin ta an gane ko kenan sai a bata ne sai a bata haƙƙin ta akwai wanda suke fadin wannan mafi yawanci a babi na izgili zai kwashe kayan ka koma gidan ta na yahe mata an gane ko in an samu in an yi daidai da kuma yake da suna wanda shi kuma baya gane magana ko kuma mai ganganci shi kuma sai kwashe kayan nashi gaba ɗaya koma can ya kyale ta an samu wannan kusan sai da aka yi shekaru sai da aka shiga tsakani sannan ya koma gidan uwar gidan daga kawai yayi amarya shikenan tace ta tayahi ba ta so ma yayi zaman shi ta shi kuma yayi zaman ne shi da kidda wala hawli ya koma gidan uwar gida waye kai ta wasai ke cewa baki mai yanke wuya to wannan shine kenan wa anha qalat muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa anha hayyanzu da gare ta qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya kasance idza arada safaran in ya so yin balaguro aqra'a baina nisa'ihi yana yin ƙuri'a tsakanin matayensa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duwadda rabanta ya hutu kharaja biha to da ita yake huta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin yana ƙara tabbatar min da ka'idar da muka faɗi a can baya alqura'atu tushra'u 'inda tazahum an gane ko ana yin ƙuri'a idan aka samu cancantar mutane da yawa matayensa kowace ta cancanta yimi ya balaguro da ita an gane ko in yace da magajiya za a ce yayi son rai amma sai a yi ne sai a yi ƙuri'a ita za ta raba gardama an gane ko wannan shine kenan eh ma in kana da mata zaka balaguro haka ya dace kai sai idan ka sa musu sharadi ka ce musu to misali aikin haji ne zaka tafiya bana ke to ina so bana da baɗi zan je aikin haji kenan ke uwar gida zan je bana da ke ke kuma amarya baɗi sai in je da ke an gane ko wannan ya halatta tunda kana tsammani a nan gaba ka je an gane da ke ko amma abin da ya alkhairi shine kai ƙuri'a dan me yasa dan saboda takan iya ba za ka kai shekaran mai zuwa ba ko ita kuma wacce an haramta mata kenan haƙƙin ta wannan shine kenan malai yace wa an abdullahi bin zam'a radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan zam'a Allah ya jada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yajlid ahadukum imra'atahu kada dayan ku ya bulale matarsa ya zani matarsa ya ba matarsa kashi jaldal abdi bugun bawa ma'ana yanda ake ba bawa kashi rawahu bukhari rawaito wannan hadisin ba ya kore ba da kashi bane ya kore ba da kashi wanda yake mummuna an gane ko jaldan ghayra mubarrih ma'ana bugu zakai wanda bazai shi mata ma'ana bugu ne na ban tsoro an gane ko abi gigawa dan mai rayyaji tsoro amma abin da yake alkhairi shine rishin bugun duk yanda zaka ka kauce ma bugun shi yake alkhairi musamman wannan matan namu na zamani masu kallon filafinan India an gane ko ai kuna gani yanda India yake ta'addanci ko to wannan shine ba ku ji ba Nigeria yanzu dan nan ba wata biyu wata uku baka ji an ce wata ta daɗa wa mijin tayuka ba ko ta zuwa mishi ruwan zahi dukkan suke kallo to dan gudun wannan ka ruha ma kanka asiri to banda ma wannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da Umar ya kama shi kara akan cewa ha ya manzo Allah matan matan mu fa matan Makka da suka hijira suka zo na yanzu suna so su raina mu domin su mutanen Madina sun shahara da matan su sun hi karhin su su kuma mutanen Makka sun hi karhin matan su to da suka zo su ma suka dabi antu da matan Madina sai kasance suna zare ma mazan su ido kamar yanda na Madina ke yi sai Umar ya ce matan nan fa suna abin ga an gane da kyau ko sai manzo Allah ce to ba ni ku duka bugun su ku duka dan bugun su daga wannan lokacin radda manzo Allah ya magana kamin sahiya tawayi ya himacce gumar su kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kashin da suka sha ine na Makka ya tashi an gane da kyau ko to a ran nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ulaika bi khiyarikum wannan ba su daga cikin mutanen zababbi daga cikin ku mana da karshe dai sai manzo Allah ya nuna abin da ya alkhairi shine nisan da bugun da a ce a cikin bugun akwai alkhairi da manzo Allah ya yi amma manzo Allah har ya mutu bai taɓa bugun ɗaya daga cikin matayensa ba ya dai kaurace ya yi faɗa ya yi wa'azi amma bai taɓa kai ga bugu ba an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya kare yanzu haka shekaran jiyan nan akwai wani abokina da suka tai sulhu na matar ɗan uwan shi da suka yi faɗa kulli da kulli suka yi an gane da kyau kulli da kulli yanzu da karshe auren bayaki ya ki sulhuntuwa ita shi yanzu duk ya tuna da ita abin da yake kallo kulli da kulli da tai da shi a ce matar shi ba ƙato ba sun yi kulli da kulli an gane da kyau wannan auren kuma ya lalace har ma an zata kaya da an kai ga haka shikenan Allah ya kare za mu liƙe da wannan hadisin akwai wani maudu'i da na shirya wanda ban sanar da za mu samu gabatar da shi mai mahimmanci shine ahkamul ghadab fil islam hukumce-hukumcen gushi a musulunci wanda asali wani littafi ne na yi mai ke da suna na yi tarhis shi domin yana daga cikin al'ada ta ban yarda sati ya wuce ba ce na samu ɗan takaitaccen littafi na yi tarhisinsa mai tarhisi in karanta littafin daga farko har ƙarshe sai in taƙaita wasu abubuwa wanda suke mafi fa'idodi to akwai littafin da na yi tarhis sati biyu da suka wuce yana bayani akan fiqhul ghadabi shine sunan littafin fiqhul ghadabi to ina so in na samu dama in wasu suka yi gayyata mu yi wannan maudu'in akan wannan akan wannan muke mu yi muhadara akan wannan maudu'in na hushi mu ga yadda yake tasiri sosai a wajen rabuwar aure da abin da ya kamata haka mu liƙe da wannan babin za mu karanta hadisan gaba ɗayan sannan mu zo mu yi bayani tunda lokaci ya tafi malike babul khul'i babin mai bayani akan khul'i an gane da kyau ko abinda ake ce ma khul'i shine talabun nikah talabut talaq min al-mar'a shine mace ta nemi a rabu da ita shi ake ce ma khul'i kenan saki ne ba daga wa ba daga namiji ba kenan shi a musulunci yana daga cikin adalcin musulunci wake da ragamar saki shine miji ita kuma mace tana da daman me ta nemi khul'i kenan mace tana da khul'i namiji na da at-talaq an gane ko wannan shine kenan yau kowanne kenan ashe sai nuna mun da cewa dan ka aure mace ba shi kenan hal abara ce ta zama take ba shi shi lokacin jahiliya in ka aure mace shi kenan mutu kara ba duk lokacin da ka so ko da ka sake ta kana iya kamar dota haka suke da musulunci yazo ya roshe wannan al'adar ashe babu wanda ya nemi wa mata haƙƙin su kamar musulunci مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما دغ ابن عباس الله يدر سوشي دما ايفينسا ان امراه ثابت ابن قيس للي ما تر ثابت دان قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم تازو وجه مزا الله فقالت سي تتي يا رسول الله يا ما ايكين الله ثابت دان قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين بانا ايبنت الدينن سكو دبيونسا ma'ana ba na cewa yana da mummunan ɗabi'u ko mummunan addini yana da ɗabi'u masu kyau kuma yana da addini walakinni akrahul kufra fil islam sai dai ni ina kyamar in yi kahurci a cikin musulunci ma'ana in yi aikin kahurai a cikin musulunci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace ataruddina alaihi hadiqatahu, zaki mayar masa da gonar sa da ya baki a matsayin bashi? Qalat na'am, sai tace eh. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace iqbilil hadiqata, ki karbi gona, wa talliqha tatliqatan, sai ki sake ta, sai ka sake ta saki guda. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta sa, wa amarahu bi talaqiha, sai ya umurce sa da ya sake ta. Wa li Abi Dawud, a riwayatin Imam Abi Dawud wa Tirmidhi da Tirmidhi, wa hasanahu, ya kyautata wannan hadisin. Anna imra'ata Thabit ibn Qais, lalle matar Thabit dan Qais, ikhtala'at minhu, ta nemi ya rabu da ita. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam iddataha haydatan, sai manzo Allah ya sanya iddar ta ta kasance me yake da suna jini guda. Wa fi riwayati Amr bin Shu'aib, a riwayata Amr bin Shu'aib an abihi, daga ma'aifinsa, an jaddihi, da kakansa, inda ibn Majah, a wajen ibn Majah, anna Thabit ibn Qais, lalle Thabit dan Qais, kana damiman, ya kasance mutum ne mummuna. Damim a larabci shi ne mutum wanda yake baya da kyawun huska, an gane ko? Ko mutum wanda yake ɗan shankalalle sosai, kuma gajere, gajarta da shankalalle da mege da suna da rashin jiki sun haɗu wuri guda, an gane ko? Kenan ya kasance mutum ne mummuna. Wa anna imra'atahu qalat, kuma lalle matarsa ta ce, laula makhafatullahi, ba dan tsoron Allah ba, idza dakhala alayya, idan ya shigo a kaina, labasaqtu fi wajhihi, da na yi tofi akan fuskarsa dan yanda nake kyamar sa. Wali Ahmad, a riwayat Imam Ahmad min hadithi Sahal ibn Abi Hatma, a hadisi na Sahal dan Abi Hatma, wa kana dhalika awwala khul'in fil Islam, wannan ya kasance shine khul'i na farko a musulunci. Wannan hadisin bi mukhtalaf riwayatihi, yana bayani akan khul'i na farko da ya faru a musulunci. An samu wata mata da ake ce ma malamai sun yi sabani akan sunanta, wasu malamai suna cewa sunanta Jamila, an gane ko? Wanda shine suna wanda ni na rike a cikin sunayen, an gane, sunanta Jamila. To sai ta auri wani mutum da ake ce ma Thabit, wanda kuma a farko ta aure sa dan saboda kudin sa, domin ma kudin ya kai sadakin da ma ya bata, wata babbar gona ce ya bata a matsayin sadaki a lokacin, ko daga cikin arziki babba shine gona, musamman kuma gona a ce ta dabino mai cike da ƴaƴan itace, ita ya bata a matsayin sadaki. Bayan an yi aure kuma kawai ta kasa jure ma munin da ke tare da shi, don mutum ne mai muni, baya da kyawu, mummuna. Ta ce in ya shigo, in ya kalle ta, sai ta ji kamar ta kwaso mai wata zuta tofa masa a fuska, dan yanda take ne, dan yanda take kyamar shi. To shi ne ta zo ta kawo ƙara a wajen manzon Allah, ta ce tana tsoron ta yi kahurci a musulunci. Me ma'anar kahurci? Ma'ana tana nufin kamar ta yi aiki na kahurai, ma'ana ta yi rishin biyayya ga Allah madaukakin sarki, domin Allah ya umarni a yi mawa biyayya, a yi mamasa shi biya, shi ne kina al-kufr anan bi ma'anahu al-lughawi la bi ma'anahu shar'i, an gane da kyau ko? Ina tsoron in kahurce ma Allah, in yi ma Allah rashin biyayya dan rashin ladabi da zan mami shi na. Sai manzon Allah ya ce to kina so ki rabu da shi kike nihi ko? To zaki maida masa gonarsa da ya baki sadaki? Tace eh. Sai manzon Allah ya ce to ba shi gonar shi? Take to ga gonarka. Sai manzo Allah ya ce to kai kai mata saki guda, an gane ko? Dole ya sake ta saki guda, an gane ko? Wannan to shi ake ce ma khul'i. Ba ni son ka, ba ki so na, to ni ko ina son ki, to ni kun ba ni son ka, to ba ni sadaki na, to ga sadakin ka, an gane ko? To tahi na sake ki shikenan, an gane ko? Wannan ai da dama-dama, don an rage maka susi ko? Ta baka sadakin kai ne, sai ka je ka kai mawata da wanda kuma in ka saki shikenan, babu ba an yi bi babu ko? Ba mata ba sadaki. In irin su Abubakar ne, yanzu kuma za a shiga dauko na neman wani sabon sadaki, an gane da kyau ko? To wannan shine kenan. A takaice dai, shi khul'i wata dama ce da aka ba mace akan in take auren ta rabu, amma da za ta ce ba ta son ka, kai ma kace to ni ma dama ban son ki tahi na sake ki shikenan baka da sadaki an gane ko amma tace ina bani son ka to ni kuma ina son zama da ke ni kuma bani son ka to bani sadaki na an gane ko to wannan shine kenan shesa an samu wasu da wannan shari da wannan hukunci na kul'i ya sabko sai aka samu su wanda suke kuntata ma matayen su dan saboda me yake da suna su ce ba mu san su su biya su sadakin su su sake wani aure an gane ko yana daga cikin ayoyin da suka sabka akan wannan a cikin suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna yani farkon ayar take wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna wannan shine kada ku kuntata musu wai dan saboda ku samu su ce ba su son ku su ba ku sadakin wannan shi kuma zalunci ne an gane da kyau ko wannan kenan shine khul'i a me yake da suna a musulunci daga cikin hukunci na khul'i shi yana da bambanci da saki shi saki in aka yi sa wanka nawa za jini nawa za ta yi ha jini guda uku za ta yi an gane ko amma shi kuma khul'i in aka yi jini guda za ta yi da ta yi jini guda tana damar ta yi aure kun bambancin saki in ka saki mace waɗannan uku da za ta yi jini na guda uku za ta yi a matsayin me take a matsayin me take a matsayin matar ka kana damar ka me ka ce na mai doki to amma shi kulli da an yi sa baka damar ka ce ka mai dota yanzu in kuma ta in kuma ka ce zaka sake auren ta har in ma ta yarda ko da yau ne ga gobe ta huce an gane ko to sai an yi me sai an sake sabon dauren aure amma in saki ne fa an yi wata biyu ka huce ta huce shikenan sai a kuma babu wani damu aure in dai a meke suna talaqur raj'i ne saki wanda ake iya komo komowa wannan shine kenan bambanci tsakanin saki da me da khul'i wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna kenan akwai wata sanarwa da aka bani dai daga cikin yan uwa da suke da makaranta a nan wajen site da take nan madrasatu tawfiq ina tsammani sunan sunan ko tawfi'a albirru wal ihsan suna me yake da suna suna walima ta dalibai me yake da suna da suka haddace alqur'ani ina tsammani ko sabkani suna gayyata ɗan uwa a wajen wannan bikin na'am aha bismillah Allah ya sa nan sai na sake kuma na haramta shi wannan duka akan saki guda yake ko da ce ba ta kai je na sake saki uku akan saki nawa sai ko saki dubu ka mata akan saki nawa ne sai dai wannan ana ce mishi at-talaqul bid'i kai bid'a kana da zunubi amma kuma sakin yayi shi butun haramci duka kalmomin da ake faɗi da sunan saki dan ka ce ka haram na haramta shi sai a san mai kai kake nihi domin wannan ana ce masa al-kinaya malamai kuma suke cewa alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyyat kace mata je gidanku an gane ko na haramta ki dukkanin su wannan kinayat ake ce musu me kake ni da ka haramta ta ka haramta mata zuwa wuri kaza ne kake ni ko ka haramta ta ka sake ta to wannan abin da kai niyya da shi za a hukunci da shi wallahu ta'ala a'lam na'am na'am
to ga wanda an san samu matsala ne sai ne ne yake to ba ma sai ke zama bari sai ma bar malami ba ni shi mu waya sai aka ya ne
ai ya abu kenan ya nuna lokacin da yake da sai gidansu ya nuna menene ya nuna menene
ya nuna
a kaman da niyyar sakin ta ne ko kenan shikenan shi akwai abin da mutane musu gane ba wai ita takarda fa ba ita ce saki ba ita takarda kaman shaida ce an gane ko da za ka saki matar ka sau uku babu takarda ko guda a yanzu da niyyar me yake da bai
da niyyar da yake
da niyyar saki ko kuma da niyyar kawai dan ya huce a to kenan lokacin da yake a bara taka da lokacin ne sakin zai abuwa kenan yana daga cikin kinaya tai gidan ku kinaya ce ta tai gidan su da niyyar mi haka huce ko da niyyar ka rabu da ita shine alkinayatu taftakiru fi tarattubi athariha ila niyyah irin wannan in mutun ya fadi za a tambaye sa me kake nihi da wannan abun da ka fadi kana nuhin saki ko kana nuhin a'a dan kan ladabtar da ita ne to abun da mutun ya fadi da shi za a yi aiki الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله